Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 2549 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za ku iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. A yayin da duniyar giza ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yako makeri ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiyar. A cikin shirinmu, Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Dabban masu zanga-zanga sun yi cincirindo a birnin Barcelona domin nuna adawarsu da zaɓen raba gardama da aka shirya yi a yau Lahadi kan ɓallewar yankin Catalonia daga ƙasar Spain ko kuma akasin haka. Dauke da tutocin ƙasar ta Spain ko kuma Andalus, masu boron sun cika dandalin nan da ke farfajiyar ginin gwamnati da ke shiyar birnin na Barcelona a jiya Asabar. Hukumomin Madrid sun ayyana yunkurin gudanar da zaben a matsayin haramtacce, inda tuni aka ga hukumomin ƙasar suna rufe rumfunan kada ƙuri'u tare da karɓe kayayyakin zaɓe. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ɓangarorin biyu ke nuna yatsa ga juna, inda gwamnatin Spain ke cewa babu batun ɓallewar yankin na Catalonia, yayin da su kuma suke ci gaba da shirye-shiryen gudanar da zaben na raba gardama. Ɗaruruwan 'yan ƙasar da ke marawa shirin gudanar da zaɓen baya sun yada zango a makarantu a wani mataki na tabbatar da cewa rumfunan zaɓen sun kasance a buɗe. Manyan jami'an tsaron ƙasar sun ce sun yi nasarar rufe aƙalla rumfunan zaɓe sama da 2,300 da aka tanada domin gudanar da zaɓen na raba gardama. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Koriya ta Arewa ta nuna ba ta da sha'awar hawa teburin tattaunawa kan shirinta na mallakar makaman nukiliya. Bayan ajiya Asabar, sakataren harkokin wajen Amurkan Rex Tillerson ya tabbatar da cewa ƙasar na ganawa kai tsaye da hukumomin Pyongyang. Tillerson ya kai ziyara a Beijing ajiya Asabar domin neman haɗin kan ƙasar Sin wajen nuna matsin lamba ga ƙasar ta Koriya ta Arewa, inda ya tabbatar da cewa ƙasashen biyu suna tattaunawa. Sakataren harkokin wajen Amurkan ya faɗi cewa sun buɗe ƙofar tattaunawa ta kai tsaye da Koriya ta Arewa, tare da gudanar da bincike ko tana da kwaɗayin a hauteburin tattaunawa kan yin watsi da shirinta na mallakar makaman nukiliyan. A lokacin da aka tambayi Tillerson me suka tattauna da Koriya ta Arewan, sai ya ce mun tambaye su ne ko suna so su gana. Amurka da Koriya ta Arewan dai kan tattauna ne ta hanyar shiga tsakani da wasu ƙasashe ko kuma tsoffin jami'ai ke yi. To a ɗaya ɓangaren kuma, sakatare Tillerson ya jaddada ƙudurin Amurka na taya Najeriya yaƙi da ƙungiyar Boko Haram da kuma rassan ƙungiyar ISIS da ke yammacin Afirka. Tillerson ya kuma bayyana shirin Amurka wajen tallafawa gwamnatin Najeriya agazawa miliyoyin mutanen da rikicin na Boko Haram ya shafa domin su koma rayuwarsu ta da, tare da samar da makoma ta gari ga ɗaukacin ƙasar. Sakataren harkokin wajen Amurka ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da ya fitar wacce muryar Amurka ta samu kan taya ma Najeriya murna cika shekaru 57 da samun 'yancin gashin kai, yayin da ƙasar ke bikin a yau 1 ga watan Oktoba. Muna taya al'ummar Najeriya murna cika shekaru 57 da samun 'yancin gashin kai, in ji Tillerson. Sakataren harkokin wajen Amurka ya ƙara da cewa dangantakar Amurka da Najeriya an gina ta ne akan muhimman tubalan da suka shafi tsaro da tattalin arziki da mulki na gari da kuma zimmar samun kyakkyawar makoma. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Colombia a yau Lahadi, matsayi da aka cimma ta tsagaita wuta tsakanin gwamnatin ƙasar da ƙungiyar masu tada ƙayar baya ta ƙarshe, wacce ake kira National Liberation Army ko kuma ELN a taƙaice, za ta fara aiki. A wani sakon faifan bidiyo da ba a saba gani ba, wanda ya bayyana ƙarshen makon nan, an ga shugaban ƙungiyar Nicolas Rodriguez, wanda ake wa lakabi da Gabino, yana ba 'yan tawayen umarnin su aje makamai gabanin shigar lokacin da aka shata na tsagaita wutar. Rodriguez, wanda aka nuna shi zaune a gaban kwamfutar tafi da gidanka, yana magana a wata kafar yaɗa labarai ta rediyo, zagaye da mutanen da suke rufe da fuskokinsu ɗauke da manyan makamai. Ya ce yana da ƙwarin gwiwar cewa kusan mayakansa 1,500 za su bi umarninsa na cewa kada su kai hari kan dakarun gwamnati ko kuma su keta wata doka da aka shata a cikin shirin tsagaita wutar. A ranar Juma'a da ta gabata, shugaban ƙasar Juan Manuel Santos ya saka hannu akan wata doka wacce ita ma ta haramta wa dakarun ƙasar kai hari akan 'yan tawayen ƙungiyar ta ELN da zaran shirin tsagaita wutar ya fara aiki. za a ci gajiyar wannan shiri ne har zuwa ranar 9 ga watan Janairun baɗi, inda ake sa ran za a sake sabunta shi idan bangarorin biyu suka amince. Wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ce akalla fararen hula 23 ciki har da ƙananan yara 4 wani harin sama ya halaka a wani ƙauye da ƴan tawayen Siriya suke rike da shi wanda ke arewa maso yammacin ƙasar. Kungiyar Syrian Observatory for Human Rights a jiya Asabar ta ce an kai hare-haren sama ne akan ƙauyen Amanas da ke lardin Idlib a kusa da kan iyakar Turkiya. Kungiyar mai headquarter a Burtaniya ta ce babu tabbacin ko dakarun Siriya ne suka kai harin ko kuma na Rasha da ke ƙawance da Siriya. Sai dai masu aikin ceto sun sha korafin cewa hare-haren saman Siriya da na Rasha sun halaka fararen hula da dama tun daga ranar 29 ga watan Satumba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai sake komawa cikin jihar Kaduna ne, inda idan masu aure na biye da mu kafin mu kawo muku shirin satin da ya gabata na kiranyen sanata Dino Milaye, mun fara kawo muku na zaben kananan hukumomi a jihar Kaduna. A wancan shirin kuma mun tattauna ne da kwamishinan yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na hukumar zaben ta jihar Kaduna, Professor Andrew Nkom, wanda ya bayyana dalilan da ya sa kawo yanzu ba a gudanar da zaben kananan hukumomi ba a jihar. Wasu daga cikin dalilan da Professor ya bayar sun haɗa da aikin wayar da kan jama'a musamman masu jefa ƙuri'a, sai kuma na'uran da za a yi amfani da ita ta da nakaltar ita kanta na'urar. To sai dai idan ba kuma ta ba mu yi alkawarin kawo muku korafin da shugaban haɗakar jam'iyyun siyasa a jihar ya yi, inda muka ce muku yanzu haka ma wannan batuna kotu, domin ko babban jam'iyyar adawa ta PDP ta kai maganar gaban kotu. Shi ma sakataren PDP da ba mu samu ba da farko, shi ma wannan karan mun same shi. Amma da farko bari ku ji abin da shugaban Labour Party Ibrahim Mai Raƙumi kuma shugaban haɗakar jam'iyyar siyasa a jihar Kaduna yake cewa a tattaunawa wasu da Isa Lawal Ikara game da wannan tsawon lokaci da aka ɗauka ba a gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar ta Kaduna ba.
Mun yi ta kokawa, mun yi kiraye-kiraye ga gwamnati, mun yi rubuce-rubuce, ku kanku ƴan jaridu kun iyakan ƙoƙarin ku kan wayar da kan al'umma akan cewa a zo a yi zaben nan na ƙananan hukumomi, amma gwamnatin jihar Kaduna ta yi kunnin uwar shigu da waɗannan kiraye-kiraye da ake yi. Ita hukumar zaɓe na jihar Kaduna bayan ta ji koke-koke da dama da suka dinga fitowa ana ta naɗe-naɗen kantomomi, jama'a suna ta kokawa, to ta kira mu taro, mun zo mun zauna da ita, ta nuna mana cewa gwamnati tana da sha'awar ta yi zaɓe, amma kuma ga matsalolin da suke fuskanta na kan cewon zaben nan suna so su yi ingantaccen zabe ne, dan kuma suna so su kawo wani tsari ne wanda yake daban, yake da abin da aka saba da shi a baya, tsarin da yake kusan a ƙasar nan ba a taɓa yin irin shi ba, shine za su yi amfani da na'ura mai kwakwalwa. To muka dinga nuna rashin amincewan mu, to da muka koma muka tantauna da sauran al'umma da kuma waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin harkan zaben, sai muka ga cewa shi ka fito da wani sabon al'amari a cikin tsarin rayuwa, to mu sa ido mu gani mu ga shin menene ita kwakwalwar nan mai na'ura da ake yin zaben nan da ita, son ai ba wani abu ne na tsoro ba, a kawo mana ita ma mu gani shin idan mun gani akwai cutarwa, akwai nau'i na zalunci, to muna da ilimi muna kuma da sanayyan da zamu iya gane wannan, to sai mu sanar da al'umma.
Kai ana ganin duk wannan shine zai taimaka a ƙara samun jinkiri, yanzu an wuce shekaru biyu fa.
Wato shi sa nake ce na ɗauko maka wannan shimfiɗan. Wannan dalilai ɗin ne ya kawo sai muka gane bayan mun zo mun yi adawa da kada a yi amfani da na'ura mai kwakwalwa. To muka zo ko muka lura cewa ai gwamnatin nan ma bata shirya ba. Na ɗaya ta yi kantomomi watanni huɗu, aka sake rushe su, aka ƙara yin wani watanni huɗu, aka ƙara rushe su, aka ƙara yin wasu. to sai muka lura kawai gwamnatin jihar Kaduna tana wasa ne da hankalin al'umman jihar Kaduna
amma ta ci har kudi ta fitar na siyo na ururin da za a zaban nan
wannan ba shakka an yi haka wannan kudin da aka fitar da shi ita kanta hukumar zabe bata iya amfani da shi ba har ta maida ma ita gwamnatin jihar kaga ba za a ce wai rashin kudi bane daya kenan sannan aka zo aka gaya mana cewa ita hukumar zaben nan sun fita sun tafi Brazil sun tafi Germany sun tafi America sun tafi China duk sun je su duba waɗannan na'uran masu da za a yi amfani da shi gurin yin zabe da muka da muka ce kai wannan wani irin na'ura ne a zo mana da ita mu mu ganta to daga ƙarshe dai muka ga kaman abin ana jan hankalin al'umman jihar Kaduna ne a muka ga cewa ba wani abin da za a iya yi to wasu daga cikin mu har sun kai ƙara kotu cewa a tilasta ma hukumar zabe ta yi zabe aka yi kunnin uwan shegu da su mun shiga gidan radio mun shiga gidan jaridu mun yi press conference an tura takardu har shugaban kasa mun tura ma takarda daga nan kungiyar mu ta jihar Kaduna yayi kira ga gwamnonin su cewa kowane gwamna ya tabbatar yayi zabe mun tura kopi na takardun mu zuwa majalisa an ce a tabbatar an yi zabe wannan dalili ne ya sanya ma ake ta kuraruwan ihun magana ayi ba ita kananan hukumomi wannan yancin gashin kansu to kaga a ce gwamnati ta zo ta zauna ta yi alƙawarin za ta yi ma al'umma aiki ka watsar da kananan hukumomi shine ya kawo wannan mugun talaucin da ake ciki
kai ne shugaban hadakar jam'iyyun adawa gaba ɗaya a jihar Kaduna kun gamsu za ku karɓi wannan na'ura wajen zabe
ba mu da matsala da a kawo na'uran ai ba mu bane wai gamsuwar mu ba shi bane mu gamsuwar mu gamsuwan al'umma ne tunda na'uran mu a ka'idojin da muka shimfada ma ita hukumar zabe ta jihar Kaduna shine ta zo da na'urorin nan a kira yan jaridu mu ma mu zo mu zauna ai muna da masu ilimin computer din waɗanda suka san na'uran tunda ba jama'a al'umma ne mutane ne dan adam ne zai duba wannan na'uran shin mu gani sabon abu ne idan an kawo ta a zauna a yi zaben nan mu duba mu gani abinda ake cewa zaben gwaji sannan kuma a dauki na'uran nan a tafi da ita kowace tasha ta zabe a kowace karamin hukuma a duba a gani a nuna mu masu zaben nan kai ga sabon al'amari fa mun zo da shi
kuna da shakka yin zaben kenan
a wannan shakka ai mu mun ma cire rai da cewa zai yi wannan zaben saboda ina ganin ba zai iya ba in ko zai iya ko kwana ɗaya rige mishi ya zo ya mana zabe mu ai gwamnatin jihar Kaduna namu ne kuma na yan jihar Kaduna kuma ba wai dole ne ya tafi ya bar gwamnatin amma ba mu taba gonon gwamnati a jihar Kaduna da ta shekara biyu bata yi zabe ba ko gwamnatin da ake adawa da aka hada ita na PDP da ta wuce bata taba yin shekara biyu bata yi zabe a gwamnati a jihar Kaduna ba kai mu a zo ayi in ma za a zo ayi a ringizo din da a ce an kwatan ai gwamnati a zo ayi saboda jama'a za su iya ganin cewa ba adalci ake ba saboda a lokacin da gwamnatin PDP take ai an samu zaben cewa mutanen da yake yan adawa ne sun ci kujerun ciyamomi na
amma shi ma gwamnati yana so a yi zabe ne kada a ce duka jam'iyyar gwamnati ta cinye zabe yana so kuma jam'iyyun adawa a hange ku can da can inda ake son ku kunci zabe
shi a kullun idan ya tashi abin da yaji gida ma yake fada kawai dan inda za a yi jama'a suke inda haka yake so ai da ran da ya haudu ma da wata uku da ya bada da yayi zaben ya zo ya ce cikin wata shida zai zaben nan yayi zaben bai ba an ce duk in an yi magana sai ya tura ma ainihin ita hukumar zabe na jiha matsalan laifin su kuma hukumar zabe in sun zo saboda karkashin gwamnati suke ba abin da za su iya cewa ba za su gaya maka ba amma an ka kebe gaya guda kana magana za su ce ku kun san dai halin ku yan siyasa me suke nufi cewa gwamnati bata ba su dama ba a zo ai zabe
shi ma Alhaji Ibrahim Aliyu Usono sakataren jami'ar PDP ga abin da yake cewa game da jinkirin wannan zaben
a tunanin mu da tsoron da muke ji gwamnatin jihar Kaduna ba da gaske take akan wannan maganar zabe ba in za ku iya tunawa hukumar zabe lokacin ta sai za a yi zabe kamin karshen wancan shekara da wuce shi kanshi gwamna ya taba sa rana cewa za a yi zabe wanda ranan ta zo ta wuce ba a yi ba mu jam'iyyar PDP mun kai gwamnatin jihar Kaduna da hukumar zabe na jihar Kaduna kotu akan maganar zabe kotu ta yanke hukuncin cewa a yi zabe cikin kwana 90 amma gwamnatin jihar Kaduna ta yi kekashe kasa ta ki bin doka ta ki bin umarnin kotu yau kwana 100 kusan an ninka wancan lokacin 92 ba a yi wannan zabe ba so duk abin da ake kawo mun dauka yaudara gwamnatin jihar Kaduna take yi ko yaudara hukumar zabe ta jihar Kaduna take yi akan wannan zabe so mu a jami'ar PDP muna kallo muna ganin kuma a fahimtar mu ba a shirin a yi wannan zabe a jihar Kaduna
cewa suke suna so su yi ingantaccen zabe da waɗannan na'urori kuma kun ce kun ga na'urorin kuma kun yarda da su
to sun ce sun yi me yasa ba yi ba ai na bayani yayi bayanin yanda abubuwan ya faru tun farko inda daga sai ya sa zabe tun lokacin da muka ji aka ce an nuna mana an ce to akai su mazabu muna mu jiyo an ce an kai mazabu an nuna mutane cewa ga irin wannan zabe ko an koya musu yanda zabe ko ku zaka zo da abu ne kawai ba koya mutane zai ya ce kawai je zabe yanda ake so ba daga sai suke yi ba
kuna shirin daukan wani mataki ganin cewa kun je court ta ba ku dama a zo a zaben nan kuma kace yanzu an ninka lokacin da aka bayar bai ba
to matakin da muke shine lauyoyin mu bayan ayyuke wannan hukunci gwamnati jihar Borno ta yi uwar kashi kunnin uwar kashi ta yi wannan umarni yanzu muna shirin mu je court of appeal don mu sake gurfanin da hukumar zabe da kuma gwamnatin jihar Kaduna akan mu gani ta ibin doka ne ma tukuna ai so a jihar Kaduna abin da muka dauka akwai wanda ake tilasta musu bin doka akwai kuma wanda doka ce sun ga dama su bita gwamnatin jihar Kaduna ba ta bin doka saboda an yanke hukunci wajen so nawa mai girma gwamna ya ke ga ko da ke ba sa ba abu ne zamu saki zuwa kotu har sai mun ga abin da ya ture mu buzo nadi
amma lokuta daban-daban shi gwamna ya sha magana cewa hukumar zabe ke da alhakin wannan zabe saboda ka ba laifin shi bane
me yasa yazo ya fara ya fadi ranar zabe a gidan radio a radio ku kai ma kana wurin da aka yi wannan abin naji ya sa da kanshi ya sa ran in ya san ba shi ba su da haƙi me yasa wannan ya ba da wannan furuci na farko kenan na biyu na'urar da aka sawo ai ba hukumar zabe ta sawo ba shi gwamnati da jihar Kano ce sawo da kanta inda da gaske ne ai ya kamata da ita hukumar zabe da mu jam'iyyu da sauran stakeholders wanda ke NGOs su ya kamata su hadu a ce za a je sauna lokacin da jage ya kawo maganar card reader duk jam'iyyun adawa lokacin da PDP take an hada su gaba da aka je China aka je inda aka je sauna na'ura tare da su aka je aka wo yanzu wannan abin da aka yi ba mu a ciki ba wata dan jam'iyyar da ke wanda na adawa a jihar Kaduna da aka tafi wannan abu da shi gwamnati ne ta je sauna su ma hukumar zabe an kira su ne sun rakiya so maganan a ce wai ba shine ba wannan kawai yana fira ne irin nashi amma kun kasan irin maganar shi zai magana 101 wanda zaka amince da ita
kun ji rade din da ake cewa kamar ku din da kuka yi hunkuro kuna kokarin sai an yi zaben nan hada zuwa kotu yanzu kun yi shiru ne saboda an sai ku
to wanda ya sai ma sai ya fito ba sai abin da ya siya ko nawa ya siya abin da muka sani dai mu yan siyasa ne dan a gidana kuma lokacin a sa ranar zaben muna ayi a gani za mu fito kuma za mu fito ba ko kuma ai wani abu attempting na sai akwai gaskiya ne akwai inda ake halarta su ana neman su je su amma an san irin wanda ake zai ai kuma a jin a siyasance akwai na kirki akwai balagulbi akwai wani wuri
kuna ji a jikin ku za a iya yin zaben nan ganin cewa an wuce shekaru biyu yanzu da wannan zabe na sabuwar gwamnati a jihar Kaduna
gaskiya zai wuya ai zaben nan a jihar Kaduna wannan kawai yaudaran mutane ne ake yi a wannan tsari da gwamnatin jihar Kaduna ta fito da shi kawai yaudara ce
to sai dai ɗan magana sun ce hagun wani daman wani domin Alhaji ya fata muƙaddashin sakataren jami'ar APC mai mulkin jihar ya ce gudanar da zaben ƙananan hukumomi ya rata ne a wuyan hukumar zabe ta jiha shi ma ga abin da ya shedawa Isa Lawal Ikran
hukumar zabe mai zaman kanta na jiha doka ya ba yanci ta yi wannan zaben mu namu masu ruwa da tsaki ne a wannan harkar wanda mun gaya maka muna shirye ba ma shakka saboda mun san gwamnatinmu na APC a jihar Kaduna ƙarƙashin Malam Nasir Rufai yana yin abubuwan da zai sa jama'a jihar Kaduna su fito su zabe mu in wannan lokacin zaben yayi
me kuke gaya magoya bayan ku musamman waɗanda suka gagara da wannan zaben masu neman su ma a zabe su
eh kamar yadda muka gaya maka muna dada ba magoya baya hakuri muna gaya musu jawaban da hukumar zabe take kiran jami'i take gaya mana kuma muna nuna musu mu kanmu mun kagara a wannan zaben kuma muna da yakini insha Allah nan ba da dadewa ba kamar yadda hukumar zaben ta gaya mana za a zo a wannan zaben kafin nan da karshen shekarar nan insha Allah
to ma saurari a madadin wakilin mu na Kaduna Isa Lawal Ikra da Alhaji Ibrahim Mai Raƙumi shugaban jami'ar Labour kuma shugaban haɗakar jami'ar siyasar jihar ta Kaduna da sakataren jami'ar PDP Alhaji Ibrahim Aliyu Usono da kuma Alhaji Yaya Baba Fati muƙaddashin sakataren jami'ar APC na jihar ta Kaduna sai Julie Gresham da Solomon Abu da suka taimaka wajen sa shirin a faifai ni madugon shirin Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahotanmu na musamman a yi sauraro lafiya.
To jama'a masu sauraro barkamu da warhaka kamar yadda aka sani a daidai wannan rana ce Najeriya ke cika shekaru 57 da samun 'yancin kai kuma za mu yi ƙoƙarin tattaunawa da waɗanda masu gajiya da waɗanda yanzu ke tasowa. A hannun dama na farko akwai wani dattijo wanda ya yi aiki da marigayi Sardaunan Sokoto, Alhaji Abdullahi Abare. Alhaji, barkamu da warhaka.
Barkamu ne, na gajiya.
Ya gajiya.
Lafiya kallon.
To, sannan akwai wani matashin ɗan siyasa daga jihar Bauchi, ya suna.
Assalamu alaikum, sunana Al-Mustafa Hajji Sufi, hasken matasan Arewa.
Bari so ma Najeriya kamar yadda na faɗa ta cika shekaru 57 da samun yanci. Wani irin me zaka yi tunawa kafin samun yanci da ma bayan samun yanci?
Well, kamar yadda ka faɗi, mun dan samu gol, dan samu ci gaba kam kadan akan in ka tuna ba da yanzu, tunda yanzu dai har a halin da muke ciki dai yanzu ko muna dan tafiya daidai gwalgwado.
Ina so ma mai sauraro ya san ya dangantakarka, ya kake aiki da Sardauna?
Yawwa, dangantakar da Sardauna lokacin da na aiki da Sardauna, a lokacin ne aiki na field publicity a sunan Sardauna, duk inda Sardauna zai tafi da ni za a tafi, a nan har aka samu suna ma Audu mai last pick na Sardauna.
To, kamar ya zamaninsu yake bambanci da yanzu?
Zamaninsu da yanzu akwai bambanci kwarai da gaske. Don ka tuna zamaninsu akwai kamanta gaskiya, kwarai da gaske ba kamar yanzu ba. Tunda yanzu zamanin da kawai kai da Allah kiyaye.
Ko ya tuna bara an bai ji daɗin bana ba. Kai matashi ne, ya za ka iya kwatanta Najeriya a shekaru 57 tun ba a haife ka ba kawai yanzu?
To, alhamdulillah, mu dai ayin da muka tashi muka tsinci kawunanmu sai mu ce tunda dai yanzu Allah ya kawo akwai zaman lafiya, to shi ne babban arziki. Kuma sannan kamar yadda babai faɗa, mu yanzu lokaci ne da muka yawaita muka ƙara yawa. A lokacin Sardauna in Najeriya ba ta wuce mutum miliyan 40 ba, to yanzu fa Najeriya tana da mutum miliyan 170. Kuma sannan bayan haka kullun ƙaruwa muke yi, sannan uwa uba matasa daga arewan nan gashi nan babu kama hannun yaro, musamman an samu rikita a can, an samu a can, amma dai Allah da ikon sa tunda ya sa ƙasan za ta zauna tare.
Kana ga an samu cigaba?
An samu cigaba.
Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da yanzu a Najeriya wata aba da tafi damun jama'a shine na batun magana, akwai masu kira a ware, akwai batun masu tunani kan cewa a sake fasalin ƙasa. Kai da ku an yaki da ku, kun ga yaki na ba sasa, kun ga abuwa a baya, ya za ku ko me za ka iya faɗa waɗanda ke tunanin kan cewa akwai buƙatar a ware ko kuma sake fasalin ƙasar?
Don a ƙarshen gaskiya wanda ya ga abin da ku jiya ba zai ma ba san mafarki ma, ko mu da muka ga zamanin yaki. Ni an fara yakin Biafra da ni a July 1966, na shekara ɗaya da wata hudu ina tare da su. Ni ba soja ba ne, amma ina tare da sojoji har lokacin da aka zo aka create states, sannan na baro bakin daga. Amma abin da na gani ya ishe ni ishara. To, amma abin da ke so jama'a su duba, su masu neman a balle, suna neman su balle ɗin nan, menene ba a yi musu ba, me ya suka nema da gwamnati ba ta yi musu ba? Fi sabilillahi, mu a nan arewa abubuwan da ake yi a kudu ba mu taɓa ɗaukan kanmu mu ci ala wa kudu abu kaza, ba muna nan arewa ba. Mu dai kawai zaman lafiya shi muke bukata. Kaɗan mai albarka ya fi mana.
Tambayar da zama ka shi ne, wasu na gani kamar kan cewa matasa ko kuma 'yan siyasa yanzu ba kamar su baba ba su ne suke batun maganin sake fasalin makomar ƙasar ko kuma siyasar ƙasar. Ko ya kuke ganin wannan batu in ka danganta da shekaru 50 da yau da halin da ake ciki?
To, alhamdulillah, ƙasar nan dai ƙasa ne wanda Allah ya haɗa ta waje ɗaya, kuma sannan mu matasa da muka tsinci kanmu mun ga ana jagorantanta. To, ni dai a tunanina a yanayin da ƙasar take tafiya a yanzu haka, ni ma ina tare da haka ɗin. Abin da za a yi kawai mahukunta da kowa ya kasance ana bi wa fanni uku na darajarsu. Fannin shari'a a ƙarfafe shi, duk abin da wanda ya laifi a masa hukunci, wanda ya daidai a ba shi damansa. Kar a fifita ɗan wani yanki akan ɗan wani yanki, duk mai laifi ne wanda ya aikin daidai. To, in an yi haka ina gani babu wani magana
ba. Ta ce fanni uku, waɗanne fanni da waɗanne ne za a yi?
Shari'a, gwamnati, ƙananan hukumomi da jiha ɗin, kowanne a ba shi cingashin kansu. Kamar a misali, in a jiha ce ta yi ƙoƙari, ƙananan hukumomi tana barin su a yi zaɓe na adalci, jama'a zaɓi wanda suke so. Ita kanta jiha haka, ƙasa a zaɓi wanda Allah ya ba shi mulki, shi kenan. Shi kuma ya kasance mai haɗa kan ƙasar, babu wani warayya, kuma a bai fannin shari'a damarsa.
Kamar yadda ce a zamanin ku, cin daman akwai zamantakewa ne in wantaka. Kuna ku zana su Sardauna, wani batu a lokacin shi ne an yaba na ba batun bambancin addini ko ƙabilanci. Me ya kawo abubuwan da suka biyo baya nuna ba tsaya tsara sauransu?
Wallahi, abin da biyo baya din da zan ce, in ka tuna baya din, a ƙashin gaskiya ba bambancin addini ko ƙabilanci. Su Sardauna zamaninsu dai sun yi ƙoƙari dai a zauna lafiya, ƙasa ta ci gaba. Amma a zamanin yanzu waɗansu tsirarru suna neman su kawo rashin zaman lafiya domin biya wa kansu bukata.
A wani batu shine na ci gaba a waɗannan shekaru 57. Zan baka misali a shiyar arewa a lokacin akwai irin su kamfanin New Nigeria, akwai kamfanin Raya Jihar Arewa NDC, akwai Masaku, kamfanin da dama da suna arewa ga Jami'ar Ahmadu Bello san su, amma yanzu kusan ai cewa babu su. Wai an ci gaba ko kuma a ci ba ne metonon rijiya?
Ni a gane na ci ba aka samu. Don a kashin gaskiya a zamanin Saddauna Kaduwa yanzu kamar da kake magana din nan, ko da a lokacin da yawan jama'a bai kai na yanzu ba, kamar yadda abokin magana na magana wuce miliyan 40 ko 50 ba, amma yanzu muna da miliyan 170. A kashin gaskiya masana'antun nan da sun taimake yan arewa kwarai da gaske, wanda yasa ba zaman banza a lokacin. Mutum kowa ya ilimi, kowa ya makaranta, ko bai makaranta ba, aikin masakadin ne za a dauke shi aiki. Amma kaga a yanzu mutum ka yara mu da yawa masu digiri, zaka yanzu akwai yara fiye da 10,000 masu digiri suna zaune.
Wato dai akwai abin dubawa kenan.
Akwai abin dubawa sosai.
A gurguje kamar ya kake gani Najeriya za ta dora daga irin ci gaban da ake gani an samu a wannan shekaru?
To alhamdulillah, ci gaban da ake ganin an samu na zahiri a misali yawan jami'o'i wanda da ba su wuce irga ba,
to ya za a daura din a samu
to yanda za a daura din shine su shugabanni su tsaya su bi abin da al'ummar suke so. Mu kuma talakawa kar mu dauki nauyin mu duka mu ce shugabanni su za su mana. Na farko dai Allah shi ke yin komai, amma shugaba ya san abin da yake kansa, kuma ya san abin da zai iya yi, kuma sannan kowane bangare na kasan nan a masa adalci, saboda adalci shi yake kawo zaman lafiya. Sannan ta bangaren matasa da ake yaudaran mu da siyasa, ko a sa mu kama kashe-kashe, ko kuma a sa wakensu tsiraru daga cikin mu su je suna cewa sai an raba wani yanki ya zama wani abu daban, to da mu dawo daga rakiyar masu mana irin wannan togaciya, togaciya ce ta shedan, mu zo mu hada kanmu kasa daya, dunkulalliya daya, al'umma daya mai burin ci gaba.
A kashe Najeriya kamar yadda na faɗi yau muna murna na cika wannan shekaru 57. Menene fatanka da kungajiya kunga yau? Muna fata ga gobe.
Fatan mu Allah sa ba da zaman lafiya, kasar nan su ci gaba yadda muke bukata. Don a kashin gaskiya yanzu yan shekaru nan da mun fara ganin dan canji kaɗan, ma roƙon Ubangiji Allah kuma ya ɗora bisa abin nan muke gani.
Dukkanin ku muna godiya, gashi mun dan tattauna da ku kusan 'yan mintuna 9. Godiya muke albarkacin wannan rana da Najeriya take cika shekaru 57. Muna fata Allah ya mai da ku lafiya.
Assalamu alaikum warahmatullahi.
To Allah bai da ke gida
lafiya.
To yanzu kan madadin kwa da kwa Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Namu kenan a wannan karo, sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa, inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman. A kasance lafiya.
Duka-duka da wannan ne muka kawo shirye-shiryenmu na wannan safiyar, sai kuma wani jiko za ku sake jin mu dauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makere ne ke sallama da ku a huta lafiya.